بسم الله الرحمن الرحيم ساقون حج na shekarar 1430 aikin hajji wani yanayi ne na kulla alaka da ubangiji aikin hajji wani ruwa ne mai tsarki kuma wanda zai tsarkake mutum daga dukkan zanubansa sannan ya farkar da mutum daga rabkana zuwa komawa ga halittarsa ta asali ta biyayya ga Allah tuba tufafin alfahari da girman kai da bambanci a miƙati da sanya tufafi launi daya yana nuni ne zuwa ga dayan takar musulmi da hadin kai a tsakanin su ba tare da nuna bambanci ba daga dukkan fadin duniya baki daya taken aikin haji yana komawa ne zuwa fadar Allah inda yake cewa ubangijinku ubangiji ne guda daya don haka ku miƙa wuya zuwa a gare shi kuma albishir ne zuwa ga masu takwa hakanan kuma aikin haji bayan kasantuwarsa alama ce ta kadaita Allah sannan kuma yana nuni zuwa ga hadin kan musulmi al'ummar musulmi da suka zo daga bangarori guda hudu na duniya wato gabas yamma kudu da arewa dan nuna shauki da soyayya ga Ka'aba da yin dawafi da ziyarar haramin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Madina ya kamata su yi amfani da damar da suka samu don ƙara danƙon zumunci da ƴan uwantaka a tsakanin su domin magance ciyukan da suke damun su a yau muna ganin yadda makiya musulunci suke ƙara ƙaimi domin raba kan al'ummar musulmi don haka wannan lokaci musulmi sun fi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga hadin kai a tsakanin su a yau muna ganin yadda makiya suke zubar da jinin ƴan uwanmu a sassan duniya daban-daban kamar yadda Palestine take karkashin zalunci na Yahudawan sahaniya sannan masallacin Aqsa yana cikin hadari na cin zarahin sahayina hakanan al'ummar Gaza bayan kisan gillar da suka fuskanta yanzu ma suna cikin matsanancin halin rayuwa daga Yahudawan sahaniya hakanan Afghanistan tana karkashin mamayar manyan kasashen duniya waɗanda suka sanya su a cikin musiba a kowace rana hakanan rashin tsaro ya firgita mutanen Iraki a kowane lokaci suna cikin tashin hankali da firgici hakanan kisa tsakanin ƴan uwa musulmi da yake faruwa a Yemen shi ma abin bakin ciki ne sabo da yake faruwa tsakanin al'ummar musulmi al'ummar musulmi ya kamata su yi tunani da kyau kisan gilla da tashin hankali da yake faruwa a waɗannan shekaru na baya a ƙasashen Afghanistan Pakistan Iraq daga ina ne aka haifar da shi kuma daga ina ake shirya shi sannan me ya sanya kafin sojojin mulkin mallaka na Amurka da ƙasashen yamma su zo waɗannan ƙasashe ba mu fuskantar waɗannan matsaloli hakanan al'ummar Palestine da Lebanon da suke fafataka domin neman ƴancin su suna kiran su da ƴan ta'adda alhalin muna ganin yadda suke kisan gilla ga mutanen da suke cikin waɗannan ƙasashe na wannan yanki na gabas ta tsakiya ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da arewacin Afrika kusan ƙarni ɗaya kenan suke fuskantar mamaya da zalunci ƙasashen Ingila da Faransa sannan kuma yanzu suka fada hannun mulkin mallaka da danniya na ƙasar Amurka sannan suka kwashi arzikin waɗannan ƙasashe suka kuma dankufar da su sannan suka keta musu mutunci suka ƙasƙantar da su a lokacin da fafatakar al'ummar musulmi ta nuna cewa lalle ba za su amince da ci gaba da wannan hali ba sannan ruhin shahada da jihadi a tafarkin Allah suka bayyana a cikin zukatansu ta yadda ba wani abu da zai iya maye gurbinsu sai makiya suka sake sabon salo na mulkin mallaka wanda ya bambanta da waɗanda aka saba da shi a yau mulkin mallaka yana bayyana ta fuskoki daban-daban don ganin bayan musulunci da al'ummar musulmi. Suna amfani da hanyoyin ya al'umma ta kai tsaye ta hanyar kafofin yaɗa labarai da dukkan abin da suke iyawa. Wannan kuwa ya hada da kisa da rusawa da yaɗa barna da ɓata ɗabi'un matasa a ƙasashen musulmi, da yaɗa miyagun ƙwayoyi ta yadda za su ɓata matasanmu, sannan da yin amfani da ƙabilanci da bambance-bambance da suke a tsakanin al'umma domin raba kawunansu da raurana su da haddasa gaba a tsakanin 'yan uwa musulmi. Idan soyayya da kyautata da zato da ƙaunar juna a tsakanin mazhabobi da ƙungiyoyin musulmi suka maye gurbin munana zato da ƙyamar juna da maƙiya suke fata, babu shakka al'ummar musulmi za su ga bayan makirci da mugun abin da maƙiya suke shukawa domin raba kan al'ummar musulmi. Sannan kuma za su karya ƙashin bayan mulkin mallakar maƙiya da ke damuwar al'umma. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin maƙsudi da manufar aikin hajji. Don haka idan musulmi suka yi riƙo da abubuwa da suka haɗa su na daga koyarwar Al-Qur'ani da Sunna, babu shakka za su yi ƙarfi yadda za su gagari wannan barazana da take fuskantar su. Jamhuriyar Musulunci ta Iran bisa koyarwar Imam Khomeini, babu shakka sun zama abin misali ga sauran al'ummar musulmi wajen tabbatar da wannan manufa. Ta yadda maƙiya bin shekara 30 suna fuskantar makirci da dasisa wadda ta hada da haifar da juyin mulki da tilasta yaƙi na shekaru 8 tsakanin Iran da Iraq, sannan da mamaye dukiyoyin Iran da suke ƙasashen yamma da ƙasashen yammacin duniya da America, sannan da hare-hare na kafafen yaɗa labarai da ƙirƙiro ƙarya da ƙazafi su dangana su zuwa ga Jamhuriyar Musulunci don nisantar da al'umma daga fahimtar gaskiya. Sannan da yin ƙoƙari ta kowace hanya don ganin ta don kofar da Iran ta fuskar ci gaba na ilimi da kimiyya da fasaha, kamar yadda suke himma dare da rana su ga sun hana Iran yin amfani da fasaha ta nukiliya. Hakanan muna iya ganin yadda suka yi ƙoƙari shiga a cikin al'amarin zaben shugaban ƙasa da ya gudana ba da daɗewa ba a Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Amma da ikon Allah duk ba su samu nasara ba a kan wannan mugun nufi nasu. Ta yadda ma'anar ayan nan take bayyana ga al'ummar Iran, inda Allah yake cewa lalle makircin shaidan mai rauni ne, don haka duk lokacin da fafataka ta taso daga imani da himmar al'ummar musulmi, babu shakka nasara na tare da su, kuma taɓewa na tare da maƙiya azzalumai. Nasarar da Hizbullah suka samu na yaƙin kwana 33 babu shakka yana nuni ne zuwa ga wannan haƙiƙa. A nan wasiya ta zuwa ga mahajjata, musamman malamai da masu faɗa a tsakanin al'ummar musulmi waɗanda suka samu damar halartar wannan hajji mai albarka, sannan kuma zuwa ga masu huduba a masallacin Makka da Madina, ita ce lalle ya wajaba su san menene aikin da ya hau kansu a yau. Sannan su yi ƙoƙari da dukkan himmarsu su ga sun faɗakar da al'ummarsu dangane da makircin maƙiya, sannan su kira al'ummar musulmi zuwa ga haɗin kai da taimakon juna, sannan su guji dukkan abin da ka iya kai al'ummar musulmi zuwa ga munana zato a tsakaninsu, sannan su yi tanadin dukkan ƙarfinsu domin fito na fito da maƙiya al'ummar musulmi. Da ganin bayan tushen fitina wato Amurka da Isra'ila, sannan su bayyanar da bara'arsu da tawayensu da mushrikai ta hanyar magana da aiki. Daga ƙarshe ina nema wa kaina da ku rahamar Allah tare da kaskantar da kai zuwa a gare shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyid Ali Khamna'i Zulhajj, shekara ta 1430.